Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM a can Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM, da ma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sadiso Dengi, Hafsat Bello dan mai sauraro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis, muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 9/11/2017 za mu ci gaba da maganar da muka faro ne a makon da ya gabata na inshorar lafiya. Bisa shirin makon jiya, mu fahimci cewa mutane da yawa ba su san da tsarin inshorar lafiya ba a Najeriya, wanda ake kira National Health Insurance Scheme a Turanci.
Haka kuma, shin yaya za a yi in muna son mu ji ta bakin mutane a inganta wannan tsari ya zama sananne kuma kowa ya iya cin gajiyarsa a kasar gaba daya, daga ma'aikatan gwamnati har ma masu sana'o'in kansu?
A zahirin gaskiya, yau da gobe ba zan zuba kuɗi na inda ba ni da tabbacin samun biyan bukata ba. A lokacin da nake cikin wannan yanayi, domin kuwa masu iya magana na cewa dinyen makaho ta nuna a hannunsa, ku tashi lafiya. Za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku ko ku yi tambaya a lokacin da muke tattaunawa da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan inshora. Kai tsaye, bari mu je ga amsoshin ku na tambayar da muka yi a shafin mu na Facebook da Twitter. Sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabiu Sabuwa, yace hakika a nawa ra'ayin zan iya biya mutukar dai zan samu biyan bukatata, yayin da rashin lafiya ta kama ni ko iyali na. Duba da cewa kullun lafiya wuya gare ta, dole ne wata rana Allah ya jarbace ka da rashin lafiya. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta ji wannan shiri na yau da gobe domin kaddamar da inshorar lafiya na ma'aikata, masu zaman kansu da ma masu sana'o'in hannu. To, a Shafa Hashim Sabuwa da Abubakar Sabiu Sabuwa suka ce, tabbas muna cikin jerin mutanen da za su karɓi wannan tsari hannu bibbiyu, duba da irin matukar amfanin shi ga musamman talaka mai karamin karfi irin mu, dan kuwa kamar asusu ne ga talaka. Sai Ibrahim M. Abubakar Maiduguri yace, hakika ko ni zan amince da tsarin inshorar ta lafiya, amma sai idan an yi bincike, an yi abin cikin tsari da gaskiya, babu walawala ko kuma ko nawa ne zan yarda in biya kuɗin daga cikin sana'ar da nake yi. Fatan mu in dai har za a yi shi, to ka a tsawala wa jama'a kuɗin. To, Aminu Fata kai ringin kuma yace, ni dai a gani na idan hakan yana da alfanu zan biya, amma gaskiya wasu ba za su biya ba saboda za su ga tamkar an takura musu ne. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace, tabbas idan dai an yi tsari mai kyau to zan iya yi, amma da sharadin an ware wani fanni da zai lura da yadda ake gudanar da tsarin. Adam Aliyu Taylor Gurum yace, assalam filin yau da gobe, tabbas idan gwamnati ta fitar da wannan tsarin muna goyen bayan hakan, duk da ni ba ma'aikacin gwamnati bane, ni tela ne, amma zan dinga saka nawa kasan domin yau idan kana da lafiya baka san ya za ta kasance maka gobe ba, idan kuma yau kana da kuɗi baka san gobe ya za ta kasance maka ba, ita kuma cutar ba ta sallama, idan za ta zo maka mu dai muna goyen bayan 100%, kuma ya kamata mu masu sana'ar hannu a fitar mana da namu tsarin. Ku tashi lafiya. Sai Muhammad Baba Idris yace, a sasan ba zan iya ba. Me yasa? Saboda ni a iya fahimta ta akwai cutarwa a lamarin. Domin ko ko nayi ciwo ko ban yi ba sai fa na biya wannan kuɗin. Dan haka maimakon haka inganta harkar lafiya kawai kuma a sauke shi ga marasa galihu. To, Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure yace, a zahirin gaskiya yau da gobe ba zan zuba kuɗi na inda ba ni da tabbacin samun biyan bukata ba a lokacin da nake cikin wani yanayi, domin kuwa masu iya magana na cewa dinyar makaho ta nuna a hannunsa, ku tashi lafiya. Sai Sa'idu Sabo Ayo yace yau da gobe shi wannan biyan kuɗi na inshorar lafiya idan har da ci gaba a tsarin babu abin da zai iya hana ni biyan kuɗin duk wata amma shirin yana buƙatar a wayar da kan jama'a kafin su shiga cikin tsarin.
To Babani Basko Azara kuma yace salam yau da gobe yin tsari na inshorar lafiya yayi daidai shawara ta anan gwamnati ta saka sarakuna da masu unguwanni domin su wayar wa al'umomi kai game da shirin in aka yi haka ina ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe a gaskiya wannan shirin da wuya yayi tasiri a ƙasar mu Najeriya domin yadda rashin aikin yi ke ƙara zama ruwan dare. Kullum mutum nema abin da zai ci ba abin da zai aje ba yake yi haka ma a bangaren ma'aikata da wuya yayi tasiri domin albashin nasu tun kafin yazo wasu ke cinye shi.
To a shafin mu na Twitter kuma @MrBegeBelal yace gaskiya ni kam ba zan bayar ba domin ƙasa ta Najeriya ta yi ƙaurin suna wajen aikata laifukan cin hanci da rashawa.
Sai @BillyJam sai @BillyJam sai @BillyJam yace tabbas wannan zai taimaka sosai sai dai kuma har yanzu kusan kashi 60 na mutanen Najeriya ba su san muhimmancin wannan tsari na kiwon lafiya ba.
To @Gazali ADC Shuni yace tabbas yanzu haka kungiyar mu ta masu dinkin tela reshen jihar Sokoto muna yunkurin shiga wannan tsari da gwamnatin jihar mu ta fito da shi.
Sai @Bahausha 3 yace eh to idan har akwai tabbacin samun biyan bukata a yayin da ta taso a matsayina na dan kasuwa mai karamin karfi me zai hana in zuba kuɗi na.
@Garba Sabiola kuma ya ƙara da cewa tabbas shirin inshorar lafiya abu ne da kowa zai yi na'am da shi to amma ba anan giza ke sakar ba wajen biyan kuɗaɗen.
Sai @MV Dama Rayola 1 yace samar da inshorar lafiya ga ma'aikata masu zaman kansu da ma masu sana'o'i abu ne mai kyau to amma me je ta yi balantana yau.
@Imam Uba yace salam yau da gobe hakika idan gwamnati ta yi hakan da ta kyauta saboda mutane da dama za su san menene insurance da lafiya kuma su more ta musamman na mazauna karkara.
To sai daga ƙarshe @SNGPKM yace hakika da a ce gwamnati za ta fito da tsarin inshorar lafiya da mun shiga domin zai taimaka mana wajen kula da lafiyar mu akan lokaci. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To gaskiya kan kowa kan ya faɗa abin da ya fahimta da kuma yanda yake gani amma mafi yawanci zaki ga sakonnin abin da suka nuna shine
gaskiya suna
goyen bayan amma tsoron su shine wurin sa kudin
a kullu yazo ya kiza
yanzu rare ta wasu aljihuna
yadda wani ce to idan baka yi shi ba kuma fa
eh to a to ai da ba ai ai abin ne amma
ba masa
ai amma kan adan dole sai ya yi shi wata rana
kuma ba kai bakila iyali
ai yawa dole sai wani zai zama bai da lafiya wata rana dole ba fata ake ba. To bisa wannan magana ta magana inshorar lafiya da yadda muke ganin mutane da yawa ba su fahimci abin yake ba ko kuma ina aka dosa ko kuma sanin ma maganar inshorar lafiyar wannan ce ta sa dole zamu je ga masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari amma kafin sannan mun gode da sakonni. Kai tsaye ta wayar sadarwa muna tare da ɗaya daga cikin ma'aikata kuma masu ruwa da tsaki a cikin wannan magana ta lafiya ko kuma inshorar lafiya da muka taɓa wato Hamza Ibrahim Baba wanda yake babban manaja ne ko ɗaya daga cikin manyan manajojin da suke gabatar da tsare-tsare a Shanghai Health Maintenance Organization wanda kuma ƙarƙashin wannan tsari akwai maganar shi National Health Insurance Scheme wanda su ne suke da ruwa da tsaki wurin faɗa sannan masu sauraro kar ku manta ta za ku iya buga mana waya muna cikin tattaunawa da shi domin kila akwai abin da zai faɗa ba ku gane ba kuna neman kila ƙarin bayani ko ko Safinatu da Hafsa. To assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barka da shigowa Malam Hamza.
Barka da tafiya ta Jinati.
Yawa to ga Safina ga ni ga kuma Hafsa. To da farko bisa tsarin da muka tabo maganar inshorar lafiya wanda kuma a makon da ya gabata muka faro mutane da yawa basu muka gane basu ma san da yaya abun yake ba ko kuma me ma ake ciki akan maganar da farko menene inshorar lafiya?
To inshorar lafiya wani tsari ne na sauƙaƙawa mutane yadda za su sami wato kamar access to healthcare, not some access to some life here. That's okay. So, idan mutum daya ke je asibiti, akwai kudade da za a caje shi na ganin likita, akwai kudade da za a caje shi na magani, in za a kwantar da shi akwai kudade da za a caje shi. To idan shi kadai ya je akwai kudade, kudin zai zama da yawa. In shi kadai ne ya je asibiti, amma idan mutane da yawa suka hadu suka je suka yi register ta insurance lafiya wannan kudin zai rubutuka wato wani tsari ne wanda hukuma ta tanada wanda za ta mu lafiya a sauwake wanda mutum zai je zai iya wato register kansa da iyalansa da ƴaƴansa ƴan uwansa kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su iya haduwa su yi register wanda in sun register nan kudaden da suke kashewa a harkar lafiya zai ragu matuƙa sosai wato wani tallafi ne zan iya cewa kamar sun taimaki kansu idan suka haɗu suka yi wannan register to shi wannan tsarin akwai na gwamnati wanda gwamnati ta ce wa ma'aikatanta abin da ake kira formal sector akwai kuma informal sector wanda ni zan ci magana akan informal sector din a yau saboda
shi ne kuma ya shafi mutane kai tsaye da yawa
yawa sama da kashi 75 na mutanen Najeriya suna cikin wannan informal sector din wanda su ba ma'aikatan gwamnati ba ne su iyayen mu ne a ƙauye da manoma da matan aure da matan kasuwa da ƴan kasuwa da sauransu su dai ba aikin gwamnati suke
ba su ba wanda ko dan baro shu shaina kowa na ciki kenan
China to duk wannan wato su muke cewa da informal setting mutum wato setting ne na mutane suna zaman kansu su ba abubuwa ba wai suke aiki ba ba albashi suke samu a wata ba to ina ganin wannan tattaunawa ta mu zan fi tattaunawa a kansu
ai mu ma za mu fusa a tattauna kansu din saboda dama suna ta muna ta san su sani shin ya ma'aikatan gwamnati ne kawai ko ku har da su ashe har da su din
to akwai attijin su a guguje saboda na san lokacin namu ya da yana da dan limit
wato ita gwamnati kana dai da wurin minti har shi gaba wurin 15 ba ko
akwai wata doka ta 35 wadda ta sanar cewa duk wani ɗan Najeriya ko yana aiki ko baya aiki haƙƙinsa ne wato dama ce cewa lalle ya kamata a ce yana da wannan tsari na inshoran lafiya gwamnati sai ta fara da ma'aikatan gwamnati wato saboda su suna da albashi suna da a kind of za a iya cewa define earning earning just is defined suna da albashi akwai wani formula da ake amfani a karɓi kuɗin sai a tattara a asibitoci su kuma a musu katika su dinga zuwa to in ka duba ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan da suke register a kamfanonikan mai da organized private sector wani muke cewa organized private sector in ka duba gaba ɗaya ba su kai kashi 10% na jama'ar Najeriya ba inda matsalar take tana can a ƙasa iyayenmu da lumbu da mutanenmu wanda suke fama ba su da na farko dai ba su ma da wayewar san cewa za su iya
haɗa
kansu da naira 200-300 a wata za su iya kungiya su mata rijista ya zama da suna da shugabannin kungiya su suka haɗa kansu da shugabannin wannan kungiya su shugabannin kungiya su za su dinga karɓar kuɗin duk wata za su iya yi ma duk sati in fact akwai wata kungiya da ake kira Yaka Sai Development Association a Kano
take a Kano na san sunan kungiyar
ne ita tsarin da tai ma ita kullum in kaga dama ma za ka iya kai kudin da kake da shi kullum wato every day
da yawa ne kudin wai ake kaiwa
na'am
da yawa ake kai kudin ko yaya ka san mutane su ce to ai ba hinna da shi ba
wani ma ya ce wai albashin ma kafin ya zo ya kare
wato shi wannan tsarin na lafiya sunansa community based social health insurance scheme wanda ita kungiyar inshora ta kasa ta lafiya ta kasa ita ce wannan tanadin saboda iyayen ma kauye shi wannan community based social health insurance scheme abin da ya tare da shi ne idan mutane kungiyar madinka kungiyar manoma kungiyar yan acaba kungiyar direbobi kungiyar matan aure kungiyar matan
kasuwa
za su iya haɗa kansu su suka haɗa kansu in wato cikin da inshora take tana son mutane su yawaita wanda za su yi rijista din in mutane suka yawaita suna da ɗan yawa so kuɗin da za su bayar zai zama na ɗan kaɗan ne misali idan mutum 1000 ne suka zo suka haɗu kuɗin da za a caje su ba zai kai misali a ce su 100 ba ne ba misali wato
in mutum 100 suka zo
tana ƙaruwa so wato kuɗin da za a caje su a wata yana
raguwa
wani yau na ƙaru
mutane su hada kansu in suka hada kansu sai su yau kansu kungiya su ce suna da shugaba suna da secretary suna da ma'aji sai kuma su abin da ake cewa veterans wato veterans sune shugabannin iyayen kungiya veterans to in suka je wannan wajen wannan hukuma ta inshora ta kasa wanda duk wata jiha a Najeriya tana da office akwai office na National Health Insurance Scheme suna da office sai suka tambaya za a nuna musu ko kuma su nemi akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu wato kamfanin nika ne wanda su kuma suke tallafawa National Health Insurance Scheme din sunan su Health Maintenance Organization HMOs ake ce musu a tabbata kuma a nan America kuna da su HMOs
HMOs
su suke aiwatar da abin wato su suke implementing din wannan community based social health insurance amfanin su kuma shine wato su tunda iyayenmu na ƙasa suna da ƙarancin ilimi suna da ƙarancin wayewa to haƙƙin waɗannan ƙungiyoyi ne na health maintenance organization su je su wayarwa da waɗannan mutanen kai ta kafafen yaɗa labarai na radio ta kafafen yaɗa labarai na talabijin da jarida da irin social media din nan da ake irin su Facebook da sauransu su WhatsApp da sauransu wato akwai hanyoyi da yawa da za a wayarwa da mutane kai kai organizing din su saboda idan mutum misali iyayen mu kila ba za su iya cewa bari su je su kafa kungiya su mata register ba ana yin register a karamar hukuma ana yin register a wato a jiha ana yin register a gwamnatin tarayya to su waɗannan kungiyoyi ba sai sun yi register a gwamnatin tarayya ba za su iya register a karamar hukuma su ma akwai wani waje da ake cewa community department in suka je community department na karamar hukuma su in kai musu register suka samu certificate na register to sai su tafi wajen waɗannan wato kamfanin nika na HMO ko kuma abin da zai ce musu sauki shine su je hukumar inshora ta kasa National Health Insurance Scheme ko wata jiha tana da wannan office na wannan National Health Insurance Scheme sai suka je za a yi musu register za a ce su waye shugabannin su za a ce to nawa ne ku nawa ne idan misali yawan su ya wuce 500 to za a ce okay to za ku kawo naira kowane mutum ɗaya naira 500 a wata kowane mutum
ɗaya
500 a wata shi wannan naira 500 din abin da akwai abin da muke cewa primary health care akwai abin da muke cewa secondary health care akwai tertiary health care primary health care ita ce to wato samar da lafiya ta farko wanda suke can ƙasa-ƙasa misali muna da wato ɗan primary health centers ɗan asibitoci ne waɗanda ƙanana ne a cikin lungunanmu da unguwanninmu to su waɗannan ƙungiyoyin sai su ce suna so su yi amfani da asibiti kaza to suka ce suna so su yi amfani da asibiti kaza sai a je a duba shin wannan asibitin yana da wato kayan aiki a san wato mu a Najeriya matsalar ba ma mutane su ce suna so su yi ba akwai matsala ta asibitocin ma ba za su iya yin wato ba za su iya providing services din ba akwai wannan matsala yawa to haƙƙi ne na hukumar inshora ta lafiya da waɗannan kamfanoni masu zaman kansu na HMO su tabbatar wannan asibitin zai iya wannan asibitin yana da nurse wannan asibitin yana da magani wannan asibitin yana da duk wasu department na gwajin jini department na jiya to nursing duk a tabbatar sai an je an yi wato inspection abin da ake cewa inspection an tabbatar wannan asibitin zai iya providing wannan services din a san duk abin da zaka yi sai ka duba demand and supply in akwai demand da ke suna so to kuma sai a duba supply din shin za a iya providing services din akwai asibitin za a iya providing services din to su waɗannan shugabannin kungiyar na teloli ne ko shugabannin kungiyar yan acaɓa ko waɗanne ne su za su haɗu da hukumar inshora ta lafiya su je ce ga asibitin da suke so su yi amfani da shi wannan asibitin zai zama yana kusa-kusa da inda suke zama tunda an ce kungiya ce na mutane wanda suka san kansu wato sun san
kowa ya san kowa
ba ɗaya ake ko kuma a wajen sana'a ɗaya ake idan misali a kasuwa ne kungiyar za ta nemi asibiti wanda yake kusa da kasuwa inda sun zo wajen harkar sana'o'insu daga nan za su iya zuwa su nemi lafiya wato daga nan wato da yi nisa daga inda ko suke sana'a ko kuma inda suke zama ba a so a ce shi wannan community based social health insurance wato ba za ka iya zaɓa asibiti mai nisa ba sai dai ka zaɓi asibiti wanda kowa da kowa zai iya amfani da shi within the vicinity na wannan
kusa da inda suke
ko sana'a ko kuma inda suke kwana.
Yawa.
To ban da tsaya anan na san akwai tambayoyin da za.
Yawa.
Yo ni ma ga wata tambaya bala Hamza. Kamar yanzu da kace kungiyar ƴan acaba. In kamar a ce kungiyar za a ce kamar kowanne mutum ɗaya zai iya da matar shi da ƴaƴan shi da sauran kamar ko iyaye duk za su iya shiga cikin kungiyar ko duka kowa mutum ɗaya ne.
A household ne wato ban faɗa ba abinda ake nufi da household.
Mhm.
Daya wato da kuma mutanen da yake dauka nauyin su.
Wani ke karkashin shi.
Karkashin shi. Matar sa ne da ƴaƴan sa da kannan sa duk wanda dai shi ke ci da su a karkashin
sa. Eh to Mallam Hamza kafin kai yawa kafin kai nisa Mallam Hamza ga wani kira daga Zaria kan mu rasa shi. Bari maji ne zai tambaya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu. Wane ne daga Zaria?
Gaisuwa tare da fatan alkairi a gare ku babban yaya kana tare da Kabir Kwangila Zaria.
Zaria. Kabir Kwangila barka da warhaka. Kwana 100.
Ai ka zo Kaduna ka ware ba mu sadu ba.
Wallahi abu tafiya sai.
Muna jin kamar da tabar lokaci ya tafi.
Karka cinye lokacin naka a bayani.
To ni tambaya na a wurin sa.
Eh.
Saboda ka san kaman wannan inshora din da ake magana na lafiya kaga akwai cututtuka daban-daban. Kaman a ce mutum zai samu matsala ko na kashi haka ko matsala dai irin kwatankwacin dai haka to duka wannan inshora da ita za ka yi amfani kuma za su iya daukar nauyin duk wani lalura da ta faru da kai.
To
tambaya ce mai kyau wannan
kai zai amsa maka mun gode sosai Kabir Kwangila Zaria. Yawwa. Eh to ga wannan a Bauchi Safina.
Assalamu alaikum.
Sai mu hada masa biyu.
Assalamu alaikum. To ba a jin shi bane ta yi kasa.
Ka ni tsaye can cikin wayar ka.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam.
Wayo. Eh to menene tambayar ka din da yake muna jin ka can kasa ne sai mu ga ya mutane me kace.
Yawa to tambaya na kaman mu mutanen karkara. Da ga mu ji wannan abun ne.
To mun gode. Wato wai kamar su mutanen karkara za a samu inda ma ya tsanci baya da
ya yi shiga.
To Mallam Hamza bari mu dawo wurin ka. Yawa ka ji Kabir Kwangila Zaria ya yi magana. Yawa.
Eh kware kuwa. Ita wannan wato shi wannan tsari ya zo da akwai wani abu da ake cewa da benefit package a Turanci.
Benefit ne wato abin da za ka iya mora.
Ya iya mora abubuwan da za su iya mora wanda kuma ita hukumar lafiya ta kasa ita ce ta zayyana su kuma wani abubuwan da ya kunshi waɗannan abubuwan da ya faɗa a gwada ka in za a yi ma wani dan har kwanciya misali har in fact akwai abin da ake cewa referral wanda za a iya
tura ka wani asibiti
eh wannan asibiti a can kasa na primary health care za a iya tura ka asibiti na birni. You know, saboda wani abu ne ya taimake ke ne a zo na ji wani yayi magana cewa shi bai dai ba da kuɗin sa ba kamar aikin baya abin baya aiki. Ina tabbatar muku cewa idan ba mu zo mutane sun haɗu sun fi kansu wato shi wani abun akwai abin da ake cewa spirit of solidarity. Solidarity shi ne kai kana da lafiya wani ba shi da lafiya. Misali mutane ne a gari ɗaya kowa ya biya kuɗin shi. Misali in naira 200 ne aka caje su a wata kowa ya biya. To akwai wani a cikin su wanda suke bukata saboda ba su da lafiya. Sannan suna cikin tashin hankali na rashin lafiya wanda rashin lafiyar nan ta tana bukata ra'a tura su wani babban asibiti a Kano misali a birni. To kaga da wannan kudin za a yi amfani kai da lafiyar Kano kake sai a taimaki dan uwanka wanda ba shi da lafiya saboda kai ma wata ran za ka zo ka zama baka da lafiya.
To ai Mallam Hamza wannan ma dai kawai ya faɗi ne saboda in kai baka da lafiya ai kila matar ka bata cewa bata zuwa asibiti ƴaƴanka ba su cewa ba su zuwa asibiti to dole sai ka amfani da shi
eh yawa
to akwai waɗannan din Mallam Kabiru Kwangila
ya yawa wato daidai kuɗin ka daidai shagalin ka ya koi faki
za a baka magani ko in ka kama ma a tura ka birni
wani
asibiti da fara
yawa to kafin ka je ga tambayar wancan na da yace mutanen kauya za a yi shiga duk da yake da dama ka dinki bayani amma bari mu ji wani akan layi yanzu nan mu ji mun sai ce tambayar saboda mu sani ba ko iri da yace bari mu ji daga ina yake yawa to
assalamu alaikum assalamu alaikum salam
yawa daga ina
to kuna maganar dan Asaba mai fata daga Yauri nan jihar Kebbi
to dan Asaba muna jin ka.
To gaskiya ni ina ganin wannan hukuma ta
inshorar lafiya
tsohon shugaban America Barack Obama ya kirkiro ta
wannan ta kasar su kenan ta Amurka kenan
to ta Amurka ai kaga mu baki ne bamu san wannan hukuma ba
okay yawa
wannan Najeriya ce
eh hata da muhimmanci yasa shi wannan shugaba da yazo ya rusa ta
to ai wannan kana magana Amurka ne muna magana Najeriya mun gode sosai ya bi fahimci da aka magana ba to gashi dai bari mu ji wannan dai
kamar kayan miya
to bari mu dauki wannan shine waya karshe da zamu dauka assalamu alaikum
yau da gobe
ya'am na'am ga muna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ranke dade
yauwa da muke magana
Mustafa ne kayan miya gashiwa
yauwa Mustafa to muna jin ka tambayar ka a gurguje saboda lokaci
tambayar ne yake ne
magana muke akan inshorar lafiya in ka dan saurara zaka ji dalla bayani yace wai magana me ake ni to amma sai saurara yayin nan to bari mu dawo wurinka Malam Hamza wancan da yace ya na kauye za su shiga sai kuma wannan shi bai fahimci magana ba cewa yayi magana Amurka ne da bai san ta Najeriya muke magana ba
kuma yake ba ni me yasa
wannan ya rushe
shi wannan yake so ya rushe da meje to niki ba ake tayi ba ka ki rusuwa har yanzu
yau shi ne ai ba ta mu ne inda yake tunani to yawa babban magana ce yau to yanzu a cikin minti 2 3 nike son sai ka rufe mana bisa wannan magana da shi wannan
ya tambaya cewa mutanen karkara ya ga ai su samu su shiga
bayan maganar kungiya akwai wani abu
sai abu ne mai sauki kamar yadda na faɗa a baya sai su hada kansu su yi kungiya in suka yi kungiya sai su je su yi wannan kungiyar rijista a local gana karamar hukumar su tana da suna da yawa tana da suna wannan kungiyar wato in suka yi mata sai kuma sai su je wajen ita hukumar inshora ta jihar kowace jiha akwai hukumar inshora misali akwai office center in kika je to za a yi musu bayanin yadda za su shiga kuma kudaden da za su bayar in suna da yawa ba zai wuce naira 300 a wata ba suna da yawa sosai misali in sun kai 500 zuwa 1,000 haka su dinga biyan naira 300 kowa naira 300 zai dinga biya misali a wata dai misali in kuma in ma suka fi haka sosai abin zai iya raguwa
so yawan yan kungiya
shi ne da shiga to amma Misa to Malam Hamza a takaice Misa ba yayi mutum daya saboda tsadan ne ko akwai wani abu bayan maganar tsada in ka shiga zaka kai
da mutum dayan shi bai yi maganar sa ba
yawa to
garancin lokaci akwai wanda in mutum yana so zai je hukumar inshora ta jihar sai ce yana son ya sai voucher akwai abin da ake kira voucher na 1,015 ne shi wannan a shekara 1,015
a shekara
a shekara daya
yawa to
abu hannu
sai
kuma wanda suke adashi mutum zai yi adashi
saboda yawa to saboda lokaci bari in ga ko cikin kasa da minti ɗaya ko zaka iya gaya mana mutane da yawa suna zargin cewa kasa je su dinga sa kuɗin su a ce an wawashe daga ƙarshe su je asibitin a ce ai ba wani kuɗi da kuka tara ko kuma wani yayi yamma da su me zaka ce akai
to wannan abu ne mai na damuwa musamman ƴan kwanakin nan an yi ta maganganu akan ita kanta hukumar inshora ta kasa din cewa an yi wadata da kuɗaɗen mutane da sauransu amma ina ganin akwai dan bambanci a nan sai shi wannan abin da na faɗa na community based social health insurance kuɗin ma da aka tara a hannun shugabannin kungiyar zai zama na kuɗin za su dinga biyan kwarai kuwa za su dinga biyan wannan kamfanonin kuma su dinga biyan asibiti kuma in sun ga dama za su iya canja kamfani in ba su yarda da kamfanin da ya musu aiki a wata uku ba wata uku za su iya canja wani kamfanin misali
to na gani
shi wannan community based is more transparent
ya fi kyau ya fi bayyane
suna da ƙarfi akan wannan abu tunda su ma suna ciki
to mun gode sosai Malam Hamza
mun gode kwarai Malam Hamza mun gode
anan zamu daka takan mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da shirin yau da gobe cikin dogon lokaci yanzu a madadin kan
Hafsat Bello dan mai sauraro Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da fatan an fahimci maganar inshorar lafiya kuma gwamnati in ta ji za ta yi wani abu akai domin dada inganta al'amarin su mutanen gari su abin da ya dace.
yi bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da